الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 23 ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma daya ga watan hudu shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Bada yi fika fin darasi na yau idan da tambayoyi suka iya gabata. To, wai dangane da kado da ake sanyawa a cikin wasu kayan sayarwa, ko mu ce wata kyauta ta musamman da ake sakawa a cikin kayan sayarwa, cewa wannan kyautar ba dukkan kayan sayarwa kin bane ake sa musu, a'a, akan sa ma wasu kenan. Idan an yi dace wani sai ya sayi wanda ke akwai wannan kyauta a ciki, shin wannan yana iya zama caca? Wannan ba caca bace, abu ne kana so kai kyauta da shi ga abokan ciniki, amma abun bai wadatu ba a ce kowa an bashi, kenan sai ka saka shi a cikin wasu daga cikin kayan sayarwa wanda Allah ya sa rawan shi ne in ya saya ya yi dace da wannan kyauta. Don haka wannan ba matsala ba ne, wani nau'i ne wanda yake na jan hankalin abokin ciniki, amma kasancewar bayan ya saya ya baka kuɗi, ka bashi gulgudan abin da ya dace ka bashi, kai masa ƙari wanda a Hausa ake kiran shi gyara, wannan ba matsala ba ne ba. Ko kuma kenan a cikin kayan sayarwa sai ka ƙara wani abu, ka jefa wani abu kenan wanda Allah ya sa ya yi dace, wannan rabin shi. Domin ita in aka ce caca, kai ka kawo, ni in kawo, shi ya kawo, a haɗa daga cikinmu kuma a lala wani ya ci wannan abubuwan da muka haɗa, wannan shi ne caca. Idan za a raka gawa izuwa makabarta, shin akwai wata addu'a keɓantacciya ta rakiyar gawa? A shar'ance dai babu wata addu'a ta musamman na cewa in za a raka gawa ga addu'ar da ake, illa kasancewar tun lokacin da mutum Allah ya masa rasuwa ka samu labarin wannan rasuwa, to yana daga cikin haƙƙinsa kai masa addu'ar Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Wannan addu'a in ka yi so dai tak ka ba da abin da ake bukata, kuma ba laifi ba ne lokacin da ka halarci wannan jana'iza, tun daga lokacin da kuke jiran a fito da gawa da lokacin da za ku raka ta ku kai ta makabartar ta, wannan makomarta to anan du'a du'a da ka iya ta roƙon gafara da rahama ba laifi bane ba ka ci gaba da ma wato mamaci an gane ko ba laifi bane a ci gaba da yi masa irin wannan addu'a ko ma mu ce shine ya dace ai masa musamman ko lokacin da aka zo ana jiran gawa a fito da ita to iya addu'ar da za a yi mata shine Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa rahama Allah ya kyautata makomarsa ma'ana ya sanya aljanna ce makomarsa ya fada da kabarinsa ya haskaka masa kabarinsa ya kare shi game da azaba ta kabari da azaba ta wuta haka za a yi ta masa addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yi masa rahama kenan ita kanta wannan addu'a ba raba ta ba ake a zo a ce ga ya kaza za ku yi kamar yadda sau da yawa in ka halarci yana iza za ka ji an ce istighfar ake sha wata ka ji an ce bismillah ake yi wata ka ji an ce qul huwallahu ake yi wata qul huwallahu sai a ce qul huwallahu da bismillah ake sha sannan kuma in kunyi wani ya zo da tanzi yana daukan waya adadin abin da aka yi wannan duka ya yi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mamaci yana buƙatar addu'a amma addu'ar da ake masa shine Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama Allahumma ghafir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yi masa rahama kamar yanda lokacin da wato labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wahayi ubangiji ta'ala ya turo masa sakon cewa wannan Ja'far ibn Abi Talib wato ya samu shahada a wannan yaki da ake kiran shi Ghazwatul Mu'tah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da wato mutum uku in ba wani sai wani in ba wani sai wani farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya shugabantar da Usama ibn Zaid ba Usama ba wannan Zaid ibn Thabit Zaid ibn Haritha baban Usama shine shugaba na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar akan wannan runduna manzon Allah ya ce in ba shi wato sai Ja'far ibn Abi Talib in ba Ja'far manzon Allah ya ce sai Abdullah ibn Rawaha wannan runduna ta tafi ana cikin fafatawa can wato sai aka gama da Zaid ibn Haritha ubangiji ta'ala ya turo ma manzansa sakon cewa shugaban rundunarsa wato ya samu shahada manzon Allah ya fito cikin sahabbai ya isar musu da wannan ya ku cewa Ja'far an gama da shi manzon Allah ya ce ku roƙa masa gafara sahabbai suka yi addu'a Allah ka gafarta masa zuwa can allo manzon Allah ya ce Ja'far ibn Abi Talib ya dau tuta shi ma an gama da shi ku roƙa masa gafara sahabbai suka masa addu'a Allah ya gafarta masa sannan Abdullah ibn Rawaha ya dau wannan tuta ya ci gaba da fafatawa shi ma zuwa jimawa a gama da shi manzon Allah ya isar ma sahabbai ya ce ku roƙa masa gafara suka roƙa masa gafara manzon Allah ya ce Khalid ibn al-Walid ya dauki wannan tuta ba tare da an nada shi ba kuma ubangiji subhanahu wataala ya ba mu'minai nasara a hannunsa to dan haka wannan hadisi yana nuna mana in aka isar maka da sakon mutuwa ka tabbata cewa wannan wanda Allah ya masa rasuwa musulmi ne to ya abinda zaka masa addu'a ta Allah ya gafarta masa wannan addu'a in kayi so dai ka bada abin da ake bukata in kayi ta maimaitawa tun daga lokacin da kake zaune kana jiran a fito da gawar a kai ta makomarta to wannan kayi abu wanda yake mai kyau tare da cewa irin wannan zama daman zama ne wanda za mu hararin girman ubangiji subhanahu wataala a cikin zukatanmu kuma mutuna wannan al'amari na mutuwa yau dai gaya dan uwa ne wanda ana faduwa ana tashi kamar yadda Hausawa suke faɗa ma'ana ana rayuwa tare da shi kuma ya zama babu kenan ba mamaki ana kai shi ko kuma kafin a kai shi wani daga cikinmu ya biyo baya kuma wanda gaya duk wani abu wanda ya aikata a rayuwarsa, ma'ana duk abin da ya mallaka na dukiya da ƴaƴa da sauransu gaya zai bar su, ko kuma mu ce ya bar su bayan bayan shi. Iya abin da zai taras shine iya abin da ya aikata. To irin wannan tunani yakan sanya bawa ya gyara kayansa. Duk wani abu wanda yake tozartarwa na abin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wajabta masa, wato zai ci gaba da kiyayewa. Abubuwan da Allah ya haramta masa kuma ya dena. Wannan shine fa'idar al'amarin mutuwa kenan, mutum ya hararo girman Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da girman lamarin mutuwa wanda Allah ya kaddara ta tsakankanin mu, domin mu gyara kayanmu kada mu sake wuri ya kure mana. To amma a irin wannan zama lalle ka maimaita addu'a ga wannan mamaci, Allah ka gafarta masa, Allah ka yi masa rahama, Allah ka gafarta masa, Allah ka yi masa rahama, wannan ka yi daidai. Amma maganar a zo a ce istighfar ake ja, in ma an ce istighfarin ake ja, ba fa mamacin ba ake ma. An gane ku? Saboda galibin waɗanda suke a zaunan mafi yawansu ba su san inda menene in ma an ce istighfarin za a yi. Abinda suke faɗa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. To in ka ce astaghfirullah, astaghfirullah, shin mamaci ne kama addu'a ko kuma kanka ne kama addu'a? Kanka ne kama addu'a.
Bismillah.
An gane ku? Kenan in ma an ce istighfarin ake ja, ma'ana a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa kenan. Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Dan haka waɗannan addu'o'i duka ba su da alaƙa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa addu'a ta musamman da ake rabawa in an zo jiran gawa. Hakanan kuma babu addu'a ta musamman wadda ake yi lokacin da ake raka gawa da zuwa makabarta. Bayan an binne gawa an gama, to lokacin nan ne ke akwai addu'a ta musamman, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, kamar yadda Usman Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, idan an gama binne mamaci yakan tsayawa akan kabarin manzon Allah, sai ya faɗa ga waɗanda suka halarci wannan jana'iza, istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbita fa innahu la'ana yusal. Manzo Allah yace ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa, wato shine samun tabbatar da amsa mai dacewa, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, in an gama binne mamaci sai ya tsaya akan kabarin yace ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa, wato samun tabbacin ba da amsa, domin a yanzu za a yi masa tambaya. To wannan addu'a shine inda larabci zaka yi Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbitu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbitu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbitu. Haka zaka yi maimaita wannan addu'a, kai ta yi kana maimaitawa bayan ka buɗa da salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ka kulle da salatin sa, domin shine mabudin addu'a, shine mukullinta, kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Kenan ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Inda yaran Hausa za ka yi, haka za ka yi ta maimaita wannan addu'a. Kuma tsayuwar da za a yi gwalgwadon yanda za a yanka raƙumi a fede a dadda tsanaman araba, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, wani sahabi ya ce in na mutu kun gama binne ni, ya ce ku tsaya a kan ƙabarina ku yi mun addu'a gwalgwadon yanda za a yanka raƙumi a fede a dadda tsanaman araba, domin na ɗebe kewa da ku. Haka ake buƙatar a ɗau lokaci a tsawaita ana yi masa addu'a. Don haka shine a wannan muhalli ke akwai addu'a ke bantacciya kenan, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbitu. Shi ma ba wata addu'a ake rabawa a ce a yi salati goma ga annabi, wanda duk musulmi ai bai dace ba a ce ya jahilci menene mabuɗin addu'a ko mukullinta. Da maganar cewa a karanta Yasin, wanda bai iya bai tabara, wanda bai iya bai yi kulhuwallahu da sauransu, da kul ayatul kursi da inna anzalnahu da idza jaa da kul huwallahu da sauransu waɗannan duka ba muhallin su bane ba sanin hanya ya fi sauko manzon da yazo mana da yanda ake jana'izar ya nuna mana in dan uwan mu ya mutu gaya zamu yi masa wanka ya nuna mana yanda ake masa wankan in mun masa wankan yace mu sanya masa dukkabani in mun sanya masa dukkabani yazo ya nuna mana cewa mu yi masa sallah idan muka sa shi wannan makara yace in mun dauka ma ga yanda za a yi tafiya zuwa makabartar wanda yake kan abun hawa ya tsaya gawa ta wuce gaba shi ya biyo baya wanda yake kan wanda yake tafiya a kafa duk inda yaso zai yi tafiya a gaban gawa ko a bayanta ko a damarta ko a hukunta in an je an aje gawar in za a shigar da ita cikin kabari sai da ya nuna mana ga yanda za a yi ya nuna mana kuma ga yanda za a binne in an gama binnewa kuma yace ga addu'a da za mu to anan duka a abubuwan da suka gabata ba mu kirkiri wasu abubuwa sai a wannan kawai za mu zo mu canza kenan sai mu koma baya wanda ya nuna mana tun farko ga yanda za a yi to abin da ya zama wajibi akan mu taka burki a inda aka tsaida mu kada mu shiga gaban Allah ko manzansa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli mu tsaya iya inda aka tsayar da mu kenan shine ya nuna mana ga addu'ar da ake a darasi da gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ne cikin kitabul ijara mun tsaya karshen babi na biyar shine babul ajiri fil gazwi wato baban da ke bayani game da halaccin wato mutum ya dau lebra ko mu ce ya dau bara a hali wanda yake na jihadi ma'ana ka dauki wato hayar wani wanda zai ringa kama maka aikace aikace ya ringa maka hidima yin haka ba laifi bane kuma bai ci karo da wato manufa ta jihadi domin shi jihadi akan fita ne domin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala a gobar kiyama an gane ko shi jihadi ba wani abu bane na neman suna da daukaka da nuna sadaukanta da jiyaranta ga jama'a a'a yaki ibada ne wanda kuma ana yin shi domin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala a gobar kiyama don haka dan ka dan wani lebura cewa ya ringa maka hidima a lokacin da ka fita jihadi wannan ba laifi ba kai kuma bai tauye maka ladanka wanda yake da jihadi shine malam ya zo mana da hadisin wato ya adabun umayya Allah ya kara masa yadda ke fada cewa wato nayi yakin tabuka shine ake kiran shi kenan jeshul usra kenan na yaki runduna ta zamanin tsanani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ghazawtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam jeshul usra yace na yaki runduna ta zamanin tsanani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda rumawa sun yi wato mahada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato anan Tabuka wanda Tabuka tana da nisan kilo 700 daga birnin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya sauka anan filin Tabuka sai da ya kwashe kusan kwana 20 ba daya an gane ko wadancan wanda aka yi mahada da su basu zo ba domin Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu yakin Tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je amma fa ba a gurza ba kamar yanda kuke ji a cikin labaru ana fada har ma wani kasat aka yi a zamani wanda ya wuce na yakin Tabuka wannan kwata-kwata ba a yi shi ba lalle ya je ya zauna a Tabuka kwana kusan 20 ba daya waɗannan ba su hadartu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo da jama'arsa kuma suna da lada cikakke tamkar sun je an gurza wannan alƙawari ne na Allah to shine ake kiran shi kenan jeshul usra kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna a cikin suratul tauba laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim domin yaki ne an yi shi a zamanin tsananin zafi wanda yake na rana, kuma ga karancin tanadi da guzuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Don haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'arsa yayi sanarwa ya nemi a taimaka a agaza, manzon Allah yayi wata kalima, kalima wadda take takwadaitar da mu'minai. Manzon Allah yake cewa man jahaza jayshal usra falahu aljanna aw kama qala. Duk wanda ya shirye wannan runduna, manzon Allah yace sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Usman Allah ya kara masa yadda shi kadai sai da ya kawo raqumi 300. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi farin ciki, yayi murna, fuskarsa ta ringa kyalli. Manzon Allah yake cewa ma darra Usmana ma fa'ala ba'da hadha al-yawm aw kama qala. Manzon Allah yace duk abinda Usman ya aikata bayan wannan yini ba zai cutar da shi ya hana shi shiga aljanna a gobe kiyama. To dan haka wannan yaki ne an yi shi a zamanin karanci, sai da yin kaifa duk abinda aka samu mutum uku ake hadawa akan rangumi guda su yi baki baki, in wannan ya hau an yi gaba ya sauka ya ba dan uwansa, hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum biyu aka hada shi. Sannan ga tsananin zafi wanda yake na rana, shugaban munafikai Ubay ibn Salul ya fito da mabiyansa suka datse hanya, suna fada ga mabiyansu la tanfiru fil harb, kada ku fita yaki a wannan tsananin zafi. Sai da ya mai da kashi ɗaya daga cikin uku rundunar, Ubangiji ta'ala ya turo da sako kullu naru jahannama ashadu harral law kanu yafqahu. A takaice dai waɗannan sune sabubban da ake kiran shi da jayshul usra. Sai ya ce fa kana min awsaki a amali fi nafsi, yace wannan yaki da na fita yace wallahi yana daga cikin mafi amincewar wato ayyuka na a cikin zuciyata, aikin da nafi yarda da shi, nafi amincewa da shi. Wannan haka ne, duk ayyukan da bawa yake aikatawa na ibada akwai aikin da bawa yafi yarda da shi, yafi amincewa da shi, yafi sanya kwadan Allah ya ji kanshi a sababin wannan aiki a ranar kiyama. Duk aikin da bawa yake, akwai aikin da shi a iya tunaninsa wannan aiki shine yafi amincewa da shi. To shi anan ya Ibn Umayya yana ganin cewa duk a cikin ayyukansa da yake na ibada, to babu aikin da yafi amincewa da shi sama da wannan yaki da yafi ta yakin Tabuka. Kamar yanda Ka'ab ibn Malik shi kuma abinda yafi yadda da shi yafi amincewa daga cikin ayyukansa shine halartar daren Aqaba da yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da suka zo suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka yi alƙawarin za su bashi mafaka a birnin su na Madina, za su agaza masa da rayukansu da dukiyarsu irin yanda suke ba matansu da ƴaƴansu kariya. Yace wannan yana daga cikin mafi amincewar aikina, yace wallahi bazan yarda ba in bada daren Aqaba, yace a bani wato yakin Badar, a ce na halarci yakin Badar ban halarci daren Aqaba ba. Yace duk da cewa ma dai yakin Badar ya fi shahara a cikin jama'a, amma ni na fi yarda da wato wannan daren Aqaba da na halarta. Shine anan yake nuna cewa halartar yakin Tabuka da wato shi ya zamanto shine mafi amincewar ayyukansa wato a cikin zuciyarsa. Sai yace fa kana li ajirun, ina da wani lebura ko in ce ina da wani bara. Fa qatala insanan, wato sai yayi fada da wani. Fa abba ahaduhuma isba sahibi, ɗayansu sai ya ciji yatsar ɗan uwansa, ya kama yatsar ya ciji. Bai bayyana wane ne ya cizan wane ne aka ciza, domin babu fa'ida game da bayyanawa. An gane ko? Abinda ake so dai a gane menene hukuncin da yake ƙarƙashin haka. Sai ya ce fantaza'a isba'ahu, isbu fantaza'a isba'ahu, wato shi wannan wanda aka ci jima ya tsasi kokarin kuzgo ya tsarsa. Ni za a yi fa an darata niyatahu fa saqadat, wato sai ya kuzgo da haƙurin wannan wanda ya ci jima sa ya tsasi haƙurin ya fadi. Mun yi bayani a baya lafazin saniya jami'u mufradi ne na sanaya, sanaya haƙura na gaba biyu a sama biyu a ƙasa, su ne ake kiransu sanaya. kudu na gefen dama da kudu na gefen hagun su ne ake kiran su aniyab, sannan waɗanda suke can kurya kuma su ne ake kiran su nawajiz. Shine sai yake fada, sai yake cewa fanqalaka ila annabi sallallahu alaihi wasallam, wato wannan mutumin da aka kunge masa hakuri sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi wai shi a biya shi diya. Manzon Allah ya ji yanda al'amarin ya wakana, fa ahadara faniyata, manzon Allah ya wuhintar da hakurin ya ce an cire banza. In aka ce al-ihdar, a wuhintar da abu ba tare da diya ba kenan. Shine yace fa ahadara faniyatahu, manzon Allah ya wuhintar da hakurin nasa ba tare da biyan diya ba. Wa qala, manzon Allah yace masa afa yadahu isbahu fi fika taqabamuha, manzon Allah yace yanzu kawai ya tarsa zai bara maka a cikin bakinka ka tamne masa. Qala ahsibuhu qala kama yaqabamu alfal, manzon Allah yace yanzu kawai ya tarsa zai bara maka a cikin baki ka tamne masa irin yanda amale wato ke tauna. Anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kama ya kabamul fahal, kamar yanda amala ke tauna, me yake so ya nuna mana? Haramcin wannan abu kenan, gudun mu nisance shi. Cizo wannan dabi'a ce ta dabba wanda bata dace da mu ba. An gane ku? Bata dace da mu ba. Haka kawai daga an kullu fada ka ciji mutum, wannan dabi'a ce ta dabba, ta dabobi, dabbanci ne. Ba dabi'a bace ta dan adam. Dan mu guji wannan al'amari mu kyamace shi. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mana da yanda amala yake taunar abu. Shine yace afayadahu isbahu fi fika taqbamuha kama yaqbamul fahl, ya ziyatar sa zai bara maka a cikin baki ka taune masa irin yanda amala yake tauna. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuhintar da diya, saboda anan ne yasa ya huzgu ya tsarshi domin ceton kanshi kenan, wajen ciro ya tsarshi daga bakinsa kenan, ya biyo da hakurin. Dan haka kenan a wajen kare kai, in mutum ya lahanta wani to wannan ba maganar diya, in dai a wajen kare kai ne. Za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قوله يأجر فلانا أي يؤديه أجرا، ومنه في التعزية أجرك الله. ما لم الله يجيك أنس كيف دا وننبابيني نمسمى إذا استأجر أجيرا fa bayyana lahu al-ajala, wato idan mutun ya dau lebura aiki, fa bayyana lahu al-ajala, ya bayyana masa gwalgwadan iya lokacin aikin daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Walam yubayyana al-amala, amma fa bai bayyana masa ga aikin da zaka yi. Shin yin haka ya inganta ko bai inganta ba? Ka zo ka kirawo lebura ka ce aiki nake so ka mun daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, kuma ba tare da ka bayyana masa ainihin aikin da zai maka, shin wannan ijara ta inganta ko bata inganta ba? Shine malam yayi baba. Sai ya ce li kaulihi ta'ala, ya ce domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, inni uridu an unkiha ka ihda ibnatay hatay, domin fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wannan bawa daga cikin bayinsa wanda yana da ƴaƴansa mata guda biyu, wanda dabi'arsu da al'adarsu a kowane yini sukan kora dabobi su je su yi kiwo, su ba su ruwa sannan su dawo da su. a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya yi hijira daga birnin Masar lokacin da Fir'aun yake famar gamawa da shi ya zo birnin Madiyana a nan kafin ya shiga cikin gari a gefen gari sai ya samu waɗannan ƴan mata suna kure wato dabbobinsu suna matsowa bakin rijiya su ko suna kure su sai ya tambaye su menene halinku na ga kuna kure dabbobinku haka suka ce la nasqi hatta yusdirar ri'a ai mu ba ma shayar da dabbobinmu sai ƴan makiyaya sun shayar da nasu sun kora sun tafi sannan mu kuma mu biyo baya to menene sababin abin da yasa ku a matsayin ku na mata kuke kiwo saboda shi wato kiwon dabbobi aiki ne wanda yake na maza ba na mata bane in kaga an ba mace sai da larura sai suka gaya masa wa abuna Shekul Kabir mahaifinmu dattijo ne wanda yake mai girma ma'ana ya kai matsayi na girma a cikin dattijan taka mu kuma mu ne yayansa a lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya tausaya musu ya zo ya koro dabbobin nasu ya janyo ruwa ya shayar da su a lokacin nan ya koma inuwa ya zauna saboda akwai gajiya ta cin masa kuma ga yunwa ya daga hannu ya yi addu'a ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ce ya ubangiji na ya ce ni mabukaci ne game da abin da ka saukar min da shi na abinci ya Allah ina da bukata a lokacin nan wannan ƴan mata da suka koma gida sai suka ba babansu labarin cewa ga yanayin da suka samu kansu ma'ana wani ya shayar musu da dabbobinsu saboda sun dawo ba zamanin da suke dawowa ba a lokacin nan ya tambaye su sai suka faɗa masa cewa ga wani mutum ne ya zo ya shayar musu da dabbobinsu suka siffanta ma mahaifinsu mahaifin sai ya ce kuma ya faɗa ga ɗaya daga cikin ƴaƴan nasu ya ce kuma ki kira wani mishi faja'at ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana ta dawo wajen annabi Musa alaihi salam ta ce masa inna abi yad'uka tana tafiya tafiya wato ta jin kunya kamar yanda damun kunya dabi'a ce ta mace sai dai in ta tube wannan rigar ta aje a yanda Allah ya dabi an tadda mace shine jin kunya shine yace faja'at ihdahuma tamshi ala istihya da ta zo wajen sa tace masa inna abi yad'uka lalle mahaifina na kiranka liyajziyaka ajra ma saqaita lana domin ya saka wuta maka da ladan wato shayarwar da ka mana me zamu iya fahimta anan duk wanda ya kyautata maka to yi kokari ka saka wuta masa akan kyautatawar da ya maka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man asda ilaikum ma'rufan fakaifuhu kaga a farko annabi Musa bi shayar da dabbobin su domin a saka wuta masa a biya shi a yayi dan Allah amma anan shi mahaifin da ya samu labarin haka sai ya ce aje maza a ce yazo domin a saka wuta masa akan kenan ihsanin da ya mana liyajziyaka ajra ma saqaita lana a lokacin nan da ya zo yau annabi Musa alaihi salam sai ya kissanta masa duka al'amarinsa sai ya ce masa la takhaf ya ce karka yi tsoro najauta min alqawmi adh-dhalimin ya ce ka riga ka tsira game da jama'a azzalimai bayan da za a yi su biyo baya su zo su same ka ana da izinin Allah ka tsira to a lokacin nan shine sai shi mahaifin waɗannan ƴan mata sai ya ce masa inni uridu an unki haka bayan ɗayar daman daga cikin ƴaƴan nasa ta ba shi shawara ta ce ya abatistajir ta ce ya baba ka ɗauke shi haya ma ka ɗauke shi ya zama lebura ya ringa shayar maka da dabbobinka ta ce masa inna khaira man istajarta alqawiyyul amin lalle fiyayyen wanda ka ka ɗauke shi haya ya yi maka aiki shine kakkarfa wanda yake amintacce karfin annabi Musa alaihi salam ya bayyana gare ta an gane ko ta ga sabani irin yadda ta ga makiyaya ta ga ƙarfi wanda yake na musamman sannan kuma amanar annabi Musa alaihi salam ya bayyana gare ta saboda kamar yadda malamai suke faɗa a cikin kisusi na cewa gaya lokacin da za su zo annabi Musa alaihi salam maimakon ta wuce gaba shi ya biyo baya sai ya ce a shi zai wuce gaba an gane ita ta ringa biyo baya domin sun ce iska tana kadawa mayafinta yana dan yayewa shi kuma annabi Musa alaihi salam ya ga bai dacewa da haka domin annabawan Allah ne wanda Allah ya siffanta su da amana da yin gaskiya a lokacin nan yace ta koma baya shine malamai suke fada ta kan dauki tsakuwa tana jefawa tana nuna masa hanya har aka iso gida dan haka tace inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin fiyayyen wanda zaka dauke shi haya to ya zamanto karfafa kuma ya zamanto amintacce to a lokacin nan mahaifin nata sai ya karbi shawarar sai ya ce masa inni uridu an unki haka ihdabna tayyahatayn yace ya kai bako ka san da cewa ina nihin in aura maka daya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu matan yace ina nihin in aura maka daya ala an ta'ajurani thamaniya hijaj akan kai mini kwadago tsawon shekara 8 an gane ko ala an ta'ajurani thamaniya hijaj akan ka zame min kenan lebura wato tsawon shekara 8 sai yace masa fa ina atamamta ashira amma in kaga ka yarda ka amince a 8 din ka dora biyu ta zama 10 wa min indik wannan ganin damar ka ne irin dubara da wayo na dattawa kenan shi dai akan shekara 8 amma kuma ya nemi karin shekara 2 su zama 10 amma ko ba yana ci da samun sa ba cewa fa ina atamamta ashira in ku kaga ka iya ka cike shekara 10 yace fa min indik wannan lamarin ka ne ma'ana ganin damar ka yace wa ma uridu an ashukka alai ni dai bana nihin in kuntata maka in ce dole 10 zakai 8 din ita ce sharadi tsakani na da kai annabi Musa alaihi sai yace satajiduni insha Allah min as-salihin da sannan zaka same ni in Allah ya so wato daga cikin managarta zaka same ni daga cikin managarta wadanda duk abinda za su yi sai sun inganta shi ba maganar tauye haƙƙinka qala zalika baini wa bainak annabi Musa alaihi salam yace masa wannan al'amari dai tsakani na da kai ayya mal ajalain qadaitu fala udwana alai kowanne daga cikin dayan ajalin nan guda biyu 8 ko 10 na cika yace fala udwana alai babu wani zalunci da wani ketare iyaka a kaina in 8 din nayi nayi daidai in ma 10 nayi to ba zalunce ne ba ayya mal ajalain qadaitu yace kowanne daga cikin ajalin nan guda biyu qadaitu na cika 8 ko 10 yace fala udwana alai yace babu zalunci gare ni yace wallahi alama na kulu wake ubangiji ta'ala shine mawakilci akan abinda wato muke fada ni da kai Allah shine wakili ma'ana shine madogara to dan haka malam ya zo da wannan aya domin wato shine nuna cewa shin yana inganta mutum ya dau lebura aiki ya bayyana masa iya gurgurdan lokacin da zai masa aiki kuma ba tare da ya bayyana masa nau'in aikin kaga anan ya ce zai dauke shi a matsayin lebura ala an ta'ajurani ai an takuna li ajira ka zame mun kenan bara ma'ana lebura samaniya hijja shekara 8 kuma ladan da zan baka gaya shine zan aura maka ɗaya daga cikin yayana to a cikin ayar ba a ambata ba ga nau'in aikin da zai yi an dauke shi aikin ya yarda ya amince kuma ga iya abin da za a biya shi amma ba a bayyana masa ba nau'in aikin malamai suka ce to yin haka ai ba zai tabbata ba sai in mun tabbatar da wannan ka'ida da malamai suke fada cewa shar'u man qablana shar'u lana an gane ko malam ya ci shar'una bi mukhalifi ko kuma idza warada fi shar'in idza warada shar'una bi tagalli wato shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce akan mu idan shari'ar mu ta zo da abin da ke tabbatar da shi ko kuma matukar shari'ar mu ba ta zo da abin da ya saba masa kenan in akan wannan ka'ida ne to wannan kenan yana inganta ka dau lebura aiki ka bayyana masa gulgudan zamanin da zai maka aiki da iya ladan da zaka biya shi ba tare da ka bayyana masa aiki tare da cewa malamai sun bi baya akan wannan dole ne ka bayyana masa ga iya aikin da zai maka suka ce anan malam bai kafa hujja da wannan akan cewa kana iya daukar lebura wato ka yi jinga da shi ka faɗi abin da zaka bashi ka bayyana masa gurgurdan lokacin da zai maka aiki ba tare da ka bayyana masa aiki a'a suka ce anan domin ai aikin daman sananne ne aikin daman kafin a zo a kulla wannan ijara sananne ne daman ya shayar da dabobin su mi tace wato ya abatista ajiru inna khayra man istajarta alqawiyul amin aikin daman sananne ne malan kawai ya zo da wannan dan ya nuna ba sharadi bane in an kulla ijara in dai har shi leburan ya san aikin da aka gayyace shi yayi an gane ko kamar yanzu misali yanzu ka dauko magini aiki ka zo ka ce kuma ka huddo mishi kata ko ka ce almura zai maka da sauransu ba aikin shi bane kenan tun lokacin da ka dauko magini ne kenan ya san menene aikin shi kenan malam yana ya kauya yi babin wannan domin ba sharadi bane ba sai an yi bayani da lafazi aiki kaza kake mu kenan shine al-ibra bil maqasid la bil anfaz kenan abinda ake nura anan shine manufa kenan ba lafazi ba ba sharadi bane a wajen yin ijara sai ka ce masa kaza da kaza kaza da kaza nake bukata kamu in kai wannan tabbatarwa ne ba laifi bane amma in ka dauko ma'aikaci kaza to ka san menene kaga ai ba za ka dauko direba ba ka ce kuma ta ko zai ringa maka ya ringa dauta maka a'a ka dauko shi ne a matsayin direba shi iya aikin shi ya mota kawai masu hau da kaya da saukewa kuma sai ka nemi leburorin ka wadanda suke na daban shi a matsayin direba ne ka dauko shi kenan anan abinda muke so mu gane ita ijara din za a yi kenan ya kamata ko mu ce ya zama sharadi ne ya zamanto shi ma'aikaci ka bayyana masa iya aikin da zai maka kenan in an jahilci aikin sannan kuma ka bayyana masa iya gurgurdan lokacin da zai maka aikin sannan kuma ka bayyana masa gurgurdan biyan sa babu ni izasta ajira ajiran ala an yuqima haiban yuridu an yanqadha jaz قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني يعلى بن مسلم يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد أنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجر نأخذه واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa izasta ajira ajiran idan mutun ya dauki labura aiki ala an yuqima haiban akan cewa ya tada masa katanga yuridu an yanqaba katangar da take nihi rubujewa malan yace jaza yace haka ya halatta ma'ana katanga ce ta karkace tana nihin faduwa sai ka kirawo magini ka ce masa wannan katanga nake bukata a mikin ya halatta kenan ka nuna masa iya gurgurdan aikin da zai yi in ma a wuni daidai zai mike wannan katanga shi ya sani in ma sai yayi wata guda shi ya sani kawai jinga za ku yi nawa zan baka wannan katanga nake so ka mike maganar bayyana daga nan zuwa lokaci kaza bai taso ba kenan in a wuni dai ya ci kwantara shi dai wannan shine kenan ake kira kwantara kenan ka nuna masa ga iya bakin aikin da nake bukata kamu nan baban da malam yayi kamar yana bayyana mana in ka dau lebura aiki to ka bayyana masa aikin da zai yi shine ya dace an gane ko kenan ka nuna masa aiki kaza nake bukata kai masa kai mun shine anan yace izasta ajira ajiran idan mutun ya dauki lebura haya ala an yuqima haidan akan cewa ya mike masa katanga yuridu an yanqaba katangar da take nihin faduwa, malamin ce jaza ya halatta. Shine anan sai yazo da hadisi na Sa'id ibn Jubair, Allah ya ji kansa ke fada, qala li ibn Abbas radiyallahu anhuma, malami na Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke fada mun cewa Ubayy ibn Ka'ab, Allah ya yarda da shi, shi ya bashi labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada fanfalaka a cikin kissar kenan annabi Musa alaihi salam na bulaguransa da Khadir alaihi salam, bulaguran da suka yi. To a lokacin nan fanfalaka, manzon Allah ya ce sai suka tafi kenan shi annabi Musa alaihi salam da Khadir. Fa wajada jidaran, lokacin da suka shiga wata alƙarya, fa wajada jidaran, sai suka samu wata doguwar katanga, yurido an yankabba, katangar tana nihin faduwa amma bata fadi ta kai ƙasa, amma ta karkato tana nihin ta fadi. Shine kamar yadda Ubangiji ta'ala ya fada mana, fanfalaka hatta idza ataya ahla qaryati istata'ama ahlaha fa abaw an yudayifuhuma فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا شيء وذا الله يقسم تماما انن يجي فانبلقا موسى ده خضر عليه السلام عليهما السلام سي suka tafi فوجد جدارا واتو ا wannan alqarya da suka shiga suka nemi a karbu bakuncin su a basu masauki a basu abinci yan garin suka ki an gane ku suka ki ba su masauki suka ki ba su abinci yi za a yi fa waje da jidar sai suka samu wata katanga a cikin garin yurido an yankabba katangar tana nihin faduwa ta karkato tana nihin faduwa qala sa'idu biyadihi hakaza wato sa'id ibn jubair sai ya fada da hannun shi sai yayi haka yace wa rafa'a yadahu fastaqama wato ya daga hannunsa kenan yayi haka yace fastaqama shi Khadir alaihi salam sai dire ta katangar ya tsida ta ya ana sai yake cewa hasibtu sa'ida na qala fa masahu bi yadihi fastaqama da ya shafi katangar da hannun shi kawai katanga sai ta miƙe sai da ya shafe ta da hannun shi kawai sai katanga ta miƙe wannan mu'jiza ce wanda Allah yake karfafar annabawa da ita kamar yadda bayani ya gabata Khadir alaihi salam a magana mafi rinjaye annabi ne daga cikin annabawan Allah an gane ko martabarsa ta wuce martabar waliyi annabi ne daga cikin annabawan Allah shine yace fa masahu bi yadihi ya shafi katangar da hannunsa fastaqama sai ta miƙe Annabi Musa alaihi salam sai yace masa laushi ta latta kasta alaihi ajira ai inda ka so da ka karbi lada akan miƙe wannan katanga mutane ne wanda mun ne musu ba mu masauki su ba mu abinci sun ki to yaya za mu musu aiki a banza shine yace masa laushi ita Annabi Musa yake bashi shawara laushi ita yace inda ka so latta khasta alaihi ajira yace ai da ka karbi lada akan miƙe katangar nan da kai su biya mu ladan mu an gane ko qala sa'id wato sa'id ibn jubair sai yace abinda yake nihi latta khasta alaihi ajira ai ajrun na akulu da ka karbi lada akan miƙe wannan katanga mu samu abinda zamu saya abinci to kaga anan kasancewar Annabi Musa alaihi salam ya bashi shawarar cewa ya karbi sakamakon la ya karbi lada kenan akan miƙe wannan katanga kenan anan kana iya nuna ma lebura ga aiki kaza nake bukata kamu biya ka in kai haka tayi daidai ka aikata halak ka nuna masa iya aiki kaza nake bukata kenan ya tsaya ya jinjina ya kewaya ya kewayo ya ga iya aiki ya tsaya ya yi tunani ya yi shawara akwai mafita ko babu mafita ba irin na haka ba kawai daga an baka aiki kai sai ka ce ka yarda sai ka fara aiki kuma ka kasa ka ga cewa ba ka iya ba wannan shi in aka zo aka yi abu na kwantara ka tsaya ka yi lissafi ka yi tunani ka ga ka iya yi ko ba ka iya ba yi ka ga akwai fita ko kuma babu fita domin wani aikin in ka karba a farko kai kana ganin dandanan za ka gama aikin wannan aikin sai ya dau lokaci kudin da ka amsa su limi har ma wasu kudade naka su biyo baya to amma in dai kai yarda ka amince zaka yi wannan aiki aka yi jinka aka biya ka ba maganar ka biyo baya kace sai an ƙara ma kudin da yake hannunka ya ƙare sai dai in a cikin biyan ka ne an baka wani bangare ba baka wani bangare ba laifi kana iya neman a ƙara maka domin ka yi da sa wannan aiki babu ijarati ila nisfin nahar قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تجيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء واتو ونن بابيني ونكي بياني جمدا واتو حكنت توكا خيا واتو تغفر قنيني فرصافياكي نيجي لا نصف النهار إزوى ربييني ka dau ma'aikaci aiki tun da safi wato zuwa rabin yini shine lokacin da rana take gushewa kenan idan aka ce farkon yini daga wani lokaci yake farawa daga hudowar rana idan aka ce yini daga hudowar rana an gane ko shine farkon yini amma in aka ce farkon al-yawm daga ketowa al-fujr ne idan aka ce al-yawm daga ketowa al-fujr zuwa wato fadawar rana gaba ɗayan abinda wannan yake abinda ke wannan tsakani shine ake kira da al-yawm amma idan aka ce an-nahar shine daga hudowar rana kenan zuwa lokacin da ta kai tsakiya an gane ko kenan shine ake kira wato sabahan idan aka ce masa shi kuma kenan daga gushewar rana zuwa fadawar ta shine nan yace babul ijara baban da ke bayani game da hukuncin daukan labura aiki ila nisfin nahari zuwa tsakiyar yini shine anan malam sai yazo mana da hadisin wato ibn Umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mathalukum wa mathalu ahli alkitabai yace misalin ku da annabin ku da misalin wato mazawwan littafi sune yahudawa da ƴan mushan game da annabawan su manzon Allah yace kamasali rajulin istajara ujra kamar misalin mutum ne ya dauki leburori aiki lokacin da ya kirayi waɗannan leburori yana buƙatar su yi masa wani aiki fa kana sai ya ce man ya amalu li min qudwatin ila nisfin nahari ala qiraf a cikin ku wa zai yadda ya amince ya mun aiki wato daga safiya shine hudowar rana ila nisfin nahari zuwa tsakiyar ta kenan wato ala kiradin akan in bashi kiradi daya kirad wato shine rabi ne wanda yake na danik danik shi kuma sudusi ne wanda yake na dirham dirhami idan ka kasa shi kashi 6 sai ka dauko kashi 1 wannan kashi 1 sai ka kasa shi kashi 2 to rabin shine ake kira shi kirad an gane ko kamar yanzu misali mu ce jika guda idan ka kasa ta kashi 5 misali nawa ne 40 su 5 ita ce take ba da jika guda sai ka dauko kashi guda ita ce dala 40 sai ka kasa ta kashi 2 nawa za a samu kenan 20 kaga kenan wato rabin kenan rabin kumusin jika guda misali shine kenan ake cewa kirar a misalin da muka yi kenan kenan anan dirhami ne zaka dauka sai ka kasa shi kashi 6 wannan kashi 1 daga cikin 6 shine ake kiran shi dalik wannan kashi 1 daga cikin 6 sai ka raba shi 2 in ka raba shi 2 wannan dayan shine ake kiran shi kenan kirar to shine yace wato kamar misalin mutum ne ya kirayi liburori aiki sai yace manya amalu li min gudwatin ila nisfin ni nahar ala kira wa zai mun aiki daga cikin ku tun daga wato farar safiya zuwa wato rabin yini akan in ba shi kirai daya wa zai wannan yana nuna mana in ka ne kirayi liburori aiki ya kamata ka nemi amincewar su aiki kaza nake bukata amin daga lokaci zuwa lokaci kaza akan kaza yaya kunya ga kun amincewa zai yi wanda yaga zai iya yi wanda kuma ba zai iya ba sai an kara masa to ya bayyana ya fada cewa ni ba zan iya ba sai dai in kaza za ba shine anan manzon Allah sai yake fada mana yace fa amilatil yahud yahudawa suka yarda suka karbi wannan aiki za su yi aiki tun daga farar safiya zuwa rabin yini wato akan iradi daya kaga kenan anan misali da ake daukan duk da cewa karin bayani zai zo a gaba sannan sai ya ce fun maqala kenan lokacin da suka kai gulgudan wannan aiki rabin yini sai suka tsaida fun maqala sannan sai mutumin ya fada yace manya amalu li min al-asr yake cewa manya amalu li min nisfin nahari ila salati al-asr ala kira wa zai ci gaba da yi mun aiki daga rabin yini zuwa sallata na asar wato akan in ba shi kiradi daya daga wannan lokaci kuma wa zai ci gaba da yin aiki zuwa sallata na asar a ba shi kiradi guda fa amilatin nasara manzo Allah ya ce nasarawa ɗan mushan kenan mabiyan annabi Isa suka yarda suka amince za su yi aikin akan cewa a ba su kiradi ɗaya daga rabin yini kenan zuwa sallata na asar thumma qala sannan da suka gama sai ya ce to wa zai ci gaba manya amalu li min al-asr ila an taqiba ash-shams wa zai ci gaba da yi mun wannan aiki daga sallata al-asr zuwa fadawar rana ala kiradai akan cewa in ba shi kiradi a misalin da muka yi kenan waɗannan daga farkon yini sun yi zuwa tsakiyar yini an ba su dala 20-20 waɗannan sun yi daga tsakiyar yini zuwa sallata al-asr an ba su dala 20-20 wanda zai yi daga sallata al-asr zuwa fadawar rana wa zai yi a bashi dala 40 misali shine yace manya amalu li wa zai ci gaba da yi mun wannan aiki min al-asr daga sallata al-asr ila an taqiba ash-shams har zuwa fadawar rana ala kiradain akan kiradi biyu misali akan dala 40 fa antum hum manzon Allah yace ku su ne waɗanda suka yi aikin daga sallata al-asr zuwa fadawar rana ma'ana ku da nake zance da manzon Allah yace ba mu'mine ku ne magadi batil yahud wal nasara yahudawa da ɗan mushal sai suka yi fushi an gane ku waɗanda ba su yarda ba su amince da hukuncin Allah waɗanda suke kafiran su kenan fa qalu suka ce malana akthara amalan wa aqalla ata'an me yasa wato muka zamanto mun fi kowa yawan aiki ko muka fi kowa karanci ga lada yaya aka yi haka aikin mu yafi yawa kuma sakamakon mu yafi karanci kana sai shi wanda ya dauke su aikin sai ya ce hal naqastukum min haqqikum shin wai ko na tauye muku wani abu daga cikin haƙƙin ku qalu la suka ce a'a baka tauye mana ba tunda jinga aka yi da ku za a ba ku dala 20-20 daga huduwar rana zuwa kenan gushewarta kuka yarda kuka amince kuka yi wannan aiki kuma aka biya ku ku kuma kun yi aiki daga gushewar rana zuwa sallata al-asr akan dala 20-20 misali kun yarda kun amince kuka gama aiki aka biya ku wannan suko daga sallata al-asr aka neme su yin aiki akan dala 40-40 suka yarda suka amince suka yi aikin har aka kai rana ta fada aka biya su 40-40 shin ku da kuke tambaya me yasa muka fi su yawan aiki kuma suka fi mu yawan lada mun fi kowa yawan aiki kuma mun fi su karancin lada, mene ne yasa haka? Hikima suke tambaya. Shine to anan shi wanda ya dauke su aikin sai ya ce hal naqastukum min haqqikum, shin na tauye muku wani abu daga cikin haƙinku? Qalu, la, suka ce a'a, ba tauye mana komai. Qala, sai ya ce to ku san da cewa fa zalika fadli utihi man asha, wannan kyauta ta ce wanda nake bada ta ga wanda na so daga cikin bayina, ma'ana Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya dauke su aiki, shine su kadai tashi a cikin ibada, ya turo musu manzo Annabi Musa alaihi salam su bi dokokin sa. An gane ko? Sannan su kuma aka turo musu Annabi Isa alaihi salam, sannan mu aka turo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine fiyayyen manzo, mu ne fiyayyar al'umma, mun fi su daraja, mun fi su kima, mun fi su matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Dan haka Allah yake bunci mu da wannan fadla, mu aikin kawai daga bayan la'asar ne zuwa fadawar rana, wanda daga bayan la'asar zuwa fadawar rana shi yafi karanci. Awa nawa zaka samu? Yanzu misali kaddara, in aka dauka rana ta hudu a karfe 7, rana ta gushe a 12:30, awa nawa ka samu? Awa biyar ka samu, da awa 5:30. To daga gushewar rana, misali a ce la'asar lokacin ta na shiga karfe 4, ko ka dauka 4 ba kwata, an gane ko? Ka dauka 4 ba kwata, sai ka dauka daga 12:30, kaga anan mun samu minti 30 kafin a je karfe 1, sai mu je karfe 2, karfe 3, idan muka hada karfe kusan 4, awa 4 da kwata muke da shi. To in ka dauka daga karfe 4 ba kwata zuwa fadawar rana, ga ya fadawar rana ka dauka karfe 7, daga karfe 4 zuwa karfe 7 nawa ka samu? Awa 3. In ka ciro wancan minti 15, awa 3 da kwata kawai. Su wancan waɗancan sun yi aiki awa 5:30, su Yahudawa. Su ƴaƴan mushin sun yi aiki awa 4 da kwata, mu mun yi awa 3 da kwata, kuma mu an ba mu linkin abin da aka ba su, kuma aikin mu ya bi nasu kada. Wannan kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda yake bada daga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, don haka ya zabe mu ya fifita mu akan duk al'ummun da suka gabata, kamar yanda ya fifita Annabin mu akan dukkan annabawa da manzannin da suka gabace shi. Don haka malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana wai ba sharadi bane ba in zaka dau lebura aiki ka dauke shi tsawon yini gaba daya, tun daga hudowar rana har zuwa fadawar ta, a'a, kana iya daukar shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, kamar yanda muke yi a nan. Misali ana daukar lebura daga karfe 8 zuwa wani lokaci, a, zuwa marici ake cewa, ba zuwa la'asar ba. In zuwa la'asar ne ka bayyana mishi, zuwa marici aikin yini ake cewa lebura zai yi. In aikin yini zai yi in a karfe 8 ya fara aiki, misali tunda anan ku riga kun kayyade kun cin aikin yini ne zai yi, in a shar'ance ne to wannan aiki zai fara shi ne da lokacin hudowar rana. In rana tana hudowa a karfe 7, to kada ya wuce 7 da kwata a same shi a wajen aiki. Da zaran 12:30 ta yi inuwa ta sauko, daga wannan lokaci sai ya dakata aiki domin ya gama yini. An gane ko? In a karfe 8 ya hau aiki, to karfe 2 yana iya wanke hannun shi, ba dole bane sai ya kai karfe 4. A nan kenan awoyin da ya tauye a farko, wanda da kamata ya yi rana tana hudowa a karfe 7, ya fara aiki a wannan lokaci, amma bai hutu wurin aiki sai karfe 8. In a 8 ya fara, kenan wannan misali karfe 2 tana yi yana iya wanke hannun shi. Saboda me yasa? Gushewar rana kusan karfe 1 ne, kenan waccan awa 1 da ya tauye kenan anan ya cike ta. To amma da yawa yau wasu ma'aikatan sai karfe 10 suke hutuwa, wani karfe 9, wani sai wajen aiki, wannan sai waje, wani sai wajen 10. Kenan wanda ya fito a karfe 9 kamata ya anan in aiki zai yi a kadan ya kai karfe 3 yana yi, wanda ya fito a karfe 10 kenan anan ya kai karfe 4 yana aiki. Awoyin da ya tauye a baya kenan anan ya cike su. An gane ko? to anan kenan kana iya daukan ma'aikaci kenan wani bangare daga cikin yini ba dole bane watan daga farkon safiya sai ka dauke shi har zuwa tare in shi yasa anan kenan yazo mana da wannan hadisi wanda aiki ne aka sa Yahudawa daga hudowar rana kenan zuwa bushewar ta suka yarda suka amince wannan su kuma daga sallah daga bushewar rana zuwa sallah ta la'asar waɗannan su kuma daga sallah ta la'asar zuwa wato karfi zuwa fadawar rana dan haka kasashen turai zaka ga galibin ma'aikaci da ake daukar shi aiki wasu ɗan auwi ne ake kayyade masa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan waɗannan sun sauka hannu wasu za su hawo na insha Allah ku zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك